إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na Masjidu Da'awati wal Irshad a nan anguwa ta Cité Dicté a birnin Niamey, inda muke gabatar da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowace rana ta karatun littafin Bulughul Maram a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Idan ba a manta ba, muna a ƙarshen babu na waqidul wudu'i, babu mai bayani akan abubuwan da suke walwale arwalla, hadisi biye saura mu kare. Kafin mu ci gaba, akwai wata ƴar uwa da turo da tambaya da cewa suna a wajen karatu a jami'a sai lokacin sallar azhar yayi. To ta zo za ta yi sallah a inda suke sallah, sai ta isko wata tana sallah, tana tsammanin sallar azhar ce ita ma take yi, ashe sallar nafila ce take raka'a biyu. Da ta bi ta suka yi raka'a guda biyu, sai ta sallame ita kuma ta tashi ta ciko raka'a guda biyu. To lokacin da ta tashi ta ciko raka'a guda biyu, ita ma a bikiyar ta ta wadda ta isko tana nafila, sai ta bi ta da niyyar tana me, tana azhar. Ta sallame ita ma ta tashi ta yi me, ta ciko raka'a nawa? Ta ciko raka'a guda biyu. Ban san ko an gane kadiyar da kyau ba, an gane da kyau ko jayyid? Yana an yi zoshe ta ko kowa ya biya wani? To tambayar ta shine, ita da ta bi wannan mai sallah ta nafila, sallah ta tayi, sannan ita kuma wannan macen da ta kare sallah da ita ta nafila, ta bi ta a sallah ta farilla, alhali ita ta bi a wajen sallah ta farilla, sallah ta tayi? Wannan shine yake da suna tambayar ta. Jayyid, asali duka idan muka lura, wannan abun yana gudana ne akan abu guda ɗaya. Wannan tambayar tana gudana ne akan abu guda ɗaya, shine har ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ko bai halatta ba, mai farilla ya bi mai nafila ko bai halatta ba, shine tambayar gaba ɗaya. An gane da ke ko? Wannan mas'alar mun sha tattaunata akan cewa ka'ida ce a wajen malaman fiqh suke cewa al-ikhtilafu fi an-niyyati bayna al-imami wal-ma'mumi la yu'athiru fi sihhati al-i'timam. Suke cewa sabanin niyya a tsakanin liman da mai bin liman baya da tasiri a wajen limanci ko kuma a wajen bin liman. Ma'ana dan niyyar ku ta zo ba dai ba a wajen sallah, wannan baya bata sallar ku. Dalilin kuma wannan kaidar shine hadisin Mu'az bin Jabal, ya kasance yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farilla. Idan ya kare sallah, to a ungoshi shine liman, to shi yana kwadayin yayi sallah bayan manzon Allah. To ko da yaushe sai yayi sallah bayan manzon Allah, sannan sai ya koma anguwar su ya ba su sallah, shine liman. Shi yana sallah ta me? Ta nafila. Su kuma suna sallah ta me? Su kuma suna sallah ta farilla. Kenan wannan babban dalili ne akan cewa babu lahi akan kabi mai nafila me yake da suna da niyyar kai farilla kake yi. Wannan shine kenan a takaice insha Allah. Akwai mai tambaya ta biyu, shi ma duk har yanzu ɗan jami'a ne, yace sun saba idan suka je a jami'a suna tare ma ƴan uwansu wuri kamin su zo. An gane da kyau ko? Me suke ce mishi? Akwai wani mokile da suke masa reservation ko? Yawa, to kun ji reservation ba ta STM da Rimbo ba, reservation ta wurin zama a jami'a. To shi wannan ya halatta ko bai halatta ba? Jayyid, wannan reservation kin bai halatta ba da dalilin abubuwa kamar haka, domin yana jawo fitinoni kamar haka. Daga cikin fitinonin da reservation kin ne yake jawowa, ka aje ka kama ma mutum wuri tun bai zo ba, alhali ga masu bukata shine: na farko, yana sanya gaba a tsakanin ɗalibai, a tsakanin ecidiyan. ni da kaina nayi wannan lokacin abdu mummuni nayi watanni ne dai ban ƙara tahiya ba ban ma kai shekara ba da niyyar zan yi karatu biyu da turanci da larabci da naga abun sai a hankali sai na bari to naga yanda ake zaka zo ka kama ma wani wuri idan wani yana so ya zo ya zamna kace ai wani ka kama ma shi sai a yi ta rigima akwai wanda kokowa suke ma sai an raba su kun gani duka wannan dalilin wannan kun gani ya shawo rigima da kin jinin juna kuma me yake da suna a musulunci duk abin da yake iya shawo fitina to wannan hanyar ana like ta shi ake ce ma saddud zari'a nan daga cikin kuma abin da wannan yake jawowa shine tauye haƙin wasu domin asali wurin da aka yi ba an yi sa bane na mutane kaza ba an yi sa bane na mutane sanannu a an yi sa ne wanda ya zo ya zamna to kenan alhaqqu lil asbaq wanda yayi dacewa a ce ya samu wuri shine wanda ya riga kamar yanda wannan mas'alar dai ce da abin da ya shahi masallaci idan ka zo a masallaci baya halatta ka ce ka kama ma wani wuri kamin ya zo a wuri na wanda ya riga ne shi yasa wasu malamai ma suna ganin wannan abin da ake yi a tare ma wasu manya wuri tun musu zo ba suna a gidansu kwancin su alhali ga wanda suka riga suna ganin duka bai dace ba an gane da kyau ko wannan shine kenan idan kamar irin wannan ne idan aka yi haka an tauye haƙi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah lakum ya ku wanda kai imani idan aka ce muku ku matsa wasu su zamna to ku matsa idan kuka yi haka kuma Allah zai buɗa muku ma'ana lokacin da yazo yana so ya zamna alhali wanda ka ajima wurin babu shi nan to ka gani idan ka kiya to kaki umurnin da Allah yayi na a ba mutane wuri su zamna sai dai akwai lokacin da kuma kana iya ka hana wani wuri ya zamna idan ya kasance mutunan ya zamna ne amma tashi ne ya tayya komo to irin wannan wurin kana iya ka aje ka hana kowa ya zamna a wurin dan saboda kada a tare mishi wurin domin a hadisi ingantacce manzo Allah ya kito idza qama ahadukum min majlisihi umma raja'a ilayhi fa huwa raddun dan mutun ya tashi daga wuri ya komo shi za a mayar ma kenan idan ya kasance mutun ya tashi ne dan ya komo babu nahi akan wannan idan ba a manta ba za mu tashi hadisin ibnu abbas hadisi guda biyu na ƙarshe cikin babu nawaqidul wudu mala yake cewa wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas yaddar allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce ya'ti ahadakum ash-shaytanu fi salati shaydan yana zo ma dayan ku a cikin sallar sa fayanfuhu fi maq'adatihi sai yayi busa a cikin mazamnar sa ma'ana duwawun sa fayukhayyalu ilayhi sai a sa masa a cikin kai annahu ahdatha akan cewa yayi hadasi ma'ana akan cewa yayi iska walam yuhdith alhali kuma bai hadasi ba bai iska ba fa idza wajada dhalika dan haka idan mutun ya samu wannan fala yansarif kada ya tahi hatta yasma'a sautan hasa yaji sauti aw yaji darihan ko kuma yaji kanshi ma'ana yaji wari akhrajahu al-bazzar al-imam al-bazzar ya hutar da shi wa asluhu fi sahihayn asalin hadisin a cikin bukhari da muslim yake min hadisi abdullah ibn zaid daga hadisin abdullah dan zaid ولمسلم رواية إمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه رواية مسلم شيكما يا رويت دغا أبو هريرة إن wannan حديث وللحاكم رواية كما الإمام حاكم عن سعيد دغا سعيد مرفوعا يا دغا سزوا غا منزن الله أتي إذا جاء أحدكم الشيطان إذا الشيطان يزو ما دينكو فقال سيتي إنك أحدثت lalle kai kai hadasi falyaqultu yace kazabta ƙarya kake akhrajahu ibn hibban ya hutar da shi bi lafzi da lafazin falyaqul fi nafsi ya wadi haka a cikin zuciyarsa wannan ƙarin na mekir suna wannan riwayar ta imamul hakim ita riwaya ta imamul hakim ina jin ita ce take mekir suna inda albazar riwaya ta imamul bazar shi sahihun ne li ghairihi kenan a ƙarshe dai shi ma hadisi ne sahihi wannan hadisin Ibn Abbas ne ya rawaito sa akan cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan yakan zo a cikin sallar mutum sai ya yi busa a ciki a wajen duwawunsa sai ya sanya masa a cikin kai akan cewa yayi iska sai Manzo Allah ya ce idan mutum ya samu wannan kada ya tsaye kai tsaye kada ya bar shedan yayi wasa da shi kada ya tafi kai tsaye ya tsaya sai ya tabbatar da hanyar abubuwa guda biyu ko ya ji ƙara ko kuma ya ji wari a wannan lokacin idan ya tabbatar da ɗaya daga cikin wannan sai ya tafi ya je ya sake araula ya zo ya sake sallah amma idan bai samu wa'annan ba to kada ya tafi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a wata riwayar ta al-Imam al-Hakim yake cewa kuma a wannan lokacin sai ya ce ma shedan ƙarya kake yi an gane da kyau ko to dan saboda kada a ji ana cikin sallah kana cewa ƙarya yake yi a ce wannan ya haukace shi ne sai manzon Allah ya ce kace a cikin zuciyarka an gane da kyau ko wannan shine wannan hadisi shine babban mahuta ga duk wanda Allah ya jarraba da yawan shakka da kuma ciwon estoma ko kuma maradul colon ciwo na uwar hanji wanda take busa a cikin ciki kenan mahuta shine kada kai sakin tahiyya sai ka tabbatar wannan hadisi kenan dalili ne akan wancan kaida da muka kalo har yanzu al yaqinu la yazulu bishakki kenan shakka bata tahiyyar da yaqini an gane da kyau ko idan dai kana da tabbacin kana da arwalla to duk wata shakka da zata zo maka ta arwalla ta kare ko bata kare ba to ka tsaya akan me ka tsaya akan asalin ka na me na arwallarka bata kare ba an gane da kyau ko wannan shine babban abin da wannan hadisi ke koya mana wannan hadisi har yanzu yana koya mana cewa shedan babban makiyin mu ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shedan makiyin ku ne ku rike sa maki ku ji yayyarsa ita ce na farko zai kokarin ya kai shirka in kake yin shirka sai yayi kokarin ya saka kai karamar shirka ma'ana kai riya idan ka kiya sai yayi kokarin ya hana ka kai sallar idan kace sai kai sallar sai yayi kokarin duk yanda za a yi in kai sallar sallar kada ka cika an gane da kyau ko a samu tawaya a cikin sallar to daga cikin tawayar da yake kokarin ya samu a cikin sallar ya sa maka a cikin sallar shine ta sa maka waswasi na sallah ta lalace ko arwalla ta lalace to dan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mu hikarhin shedane shine yake kada mu yi aiki da shakka kwata kwata an gane da kyau ko ina a musulunci ba a aiki da shakka sai idan da dalilin da yana maka da cewa tabbas abun ga akwai rinjaye a tare da shi an gane da kyau ko wannan shine kenan abinda wannan hadisi ke karantar da mu nan muka zo karshen babu na waqidul wudu babu mai bayani akan abubuwan da suke walwale arwalla nayi muku alƙawarin cewa a yau dama zamu jimilci abubuwan da suke lalata arwalla abubuwan da suke lalata arwalla suna komawa ga ka'ida guda biyar ba wai guda biyar bane in ka rike wannan ka'idar guda biyar ke shikenan ka san duk abin da yake walwale arwalla abun da yake walwale arwalla na farko shine al-kharij min as-sabilaini abun da yake hitowa daga mahuta guda biyu a fiqhu da kaji an ce as-sabilaini me ake nihi gaba da baya ko wannan shine kenan mahutar hutsari da mahutar kashi wannan duk abun da ya hito daga wannan wuraren guda biyu to yana kare arwalla in ba kadan daga cikin su da aka samu sabani a tsakanin malumai ba kenan idan muka ce akai tsaye al-kharij min as-sabilaini min nawaqidil wudu daga cikin abubuwan da suke walwale arwalla shine abun da yake hitowa daga mahuta guda biyu to kenan nan da midami ya shiga kai tsaye hutsari ko kashi mazi wadi mani an gane da kyau ko da jini to da mi kuma a iska jazakumullahu khairan da iska wannan su ne akwai abin da na manta kuma to kenan kun ga a cikin ka'ida guda an samu me an samu abu guda bakwai mamakon ka zo kai ta zanowa kaza kaza yana walwali a wallahi sai kace a cikin ka'ida guda al-kharij min as-sabilain duk abin da ke hitowa daga mahuta guda biyu yana me yana walwali a wallahi kenan baka da buƙatar bata lokaci an gane da kyau ko dama shine muhimmancin sanin ka'idodi yasa malamai suke cewa idan mutum ya haddace ka'idodi to a cikin kwana guda yana zamantowa da ilimin wanda ya ilimi na shekara guda an gane da kyau ko ka'ida ka'idodin da zaka haddace kwana guda zaka samu daidai ilimin wanda yayi shekara guda yana neman ilimi ba tare da ya karanci kaidodin ba, domin su kaidodi za su mi za su jimilce maka abubuwan ne. To kaida ta biyu shine an-nawmul mustaghriq, kwana mai nauyi. An gane da kyau ko kenan kai tsaye? Kwana mai ni, kwana mai nauyi, wannan mun yi bayani sa sosai. Abu na biyu shine aklu lahmin ibli, cin naman mi, cin naman raƙumi. Abu na uku shine zawalul aqli, tahiyar hankali, da hankali ya kai aralata abu. Na hudu ko? Hudu. Na hudu ne ko? Na hudu ne muke. Zawalul aqli, tahiyar hankali. To wannan shi kuma a ƙarƙashin sa abubuwa na biyowa. Na farko shine shaye-shaye ko? Idan ka sha tramal ta biye ka, shikenan aralata kare. Na gaba shine suma, idan mutum ya some aralar shi ta kare. Kamar mai hulhuwadiya ita ma, idan mutum ya hulhuwadiya kun ga hankalin shi yana tahiya. An gane da kyau ko? To wannan su dai ne kenan a takaice, tahiyar hankali. Ko haukacewa. In ka haukace ba a yi awa guda ba kuma ka komo da hankalinka. In ma akwai irin wannan haukar, to shi ma arwallar ka ta kare sai ka sake arwallar. To na ƙarshe na biyar shine me yake da suna lamsul aura. An gane ko? Shine taɗin al'aura bila ha'il, shi kuma da sharaɗi. Inan masul aura ko lamsul aura bila ha'il, taba al'aura banda shakamaki. Idan aka ce al'aura kuma anan ya shahi gaba kawai banda baya. An gane da kyau ko? Inan baya ba ta shiga, gaba ne take shiga. Taba al'aura ba tare da wani shakamaki. To wannan su ne abubuwa guda biyar da suke mi, da suke walwale arwalla. Akwai abin da ba mu zano ba a ciki? Bari na zano muku su kai tsaye, sai kowa ya yi tunani akwai abin da ba mu zano ba, sai mu gaya shi. Al-kharij min as-sabilaini, abubuwan da suke fitowa daga mahuta guda biyu, baya da gaba. Na biyu shine an-nawmul mustaghriq, kwana mai nauyi. Na uku shine zawalul aqli, tahiyar hankali. Na hudu shine mi? Kutuno mini aklu lahmil ibili, cin naman raƙumi. Na biyar kutuno mini lamsul aura bila ha'il. An gane da kyau ko? Kenan taba al'aura ba tare da wani shakamaki ba. Wannan su ne abubuwa guda biyar da ke kare arwalla. To akwai abin da mu zano ba? Akwai abin da ba mu zano ba? Ridda jayyid. To ita ridda ba arwala bace za ta kare maka, ita musuluncin gaba ɗaya ne za ta walwale. A gane da kyau ko? Malamai suke cewa idza saqata al-aslu saqata far'uhu, idza saqata al-aslu saqata far'uhu. Idan asali ya tahi, to ma'ana idan gindin ice ya tahi, ana butun reshe da sauransu ba a butun su. Idan musulunci ya tahi, ana butun sallah, ana butun arwalla, ana butun zakka, duk ba a butun wannan. To shi yasa ma malamai basu ma kawo wannan, basu ba kansu wahala ba. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Kenan ridda ba ta shiga a ciki, domin ita abu ne ma wanda yake mai suna ba a ma kawo shi a cikin kai. Ita wannan min shurutul wudu'i ma. Min shurutul wudu'i ma za? Al-Islam, musulunci. Kenan ba cikin nawaqid da yake. To. Naji kamar wallahi zai magana. Me kuka ce? Najasa. Ba mu gani najasa ba? Mun gani ta. Tunda mun ce abin da ke hitowa daga ina? Daga mahuta guda biyu. Najasa ko daga ina take hitowa? Amma akwai wanda take samun mutuntu, amma anya tana kare arwallah. Jazakumullahu khair. Tambayar shi tana da muhimmanci. Domin akwai wanda ba su san da cewa ba wai abun da yake kare maka arwallah shine abun da yake hitowa daga jikinka, ba abun da yake samun ka daga wani ba. Misali kana da arwallah, ka biyo zaka tai masallaci sai ka fada a cikin kwata. To mu ce kahonka dai, ka a ce kayanka dan abun kai ya yawa sosai. Sai kahonka ta fada a cikin kwata, arwallah ta kare ko ba ta kare ba? Ba ta kare ba. An gane da kyau, me za ka sai ka yi yanzu? Ka wanke kafanka sai ka je ka yi sallah. Shi kenan. Kenan shi yasa ba a ce najasa ba. An gane da kyau ko? Akwai da yawa wanda suke tsammanin haka nan, idan yaro ya mai hutsari shikenan a ya bata mai aron Allah sai na sake aron Allah to kaga sai a ce amma wani akwai jahilci an gane da ke ko ka azama yaro lahi bai kare maka aron Allah ba kace ya kare ma aron Allah an gane da ke ko wannan shine kenan zai yi a yace jima'i a dai wannan shi ma malamai ba su kawo shi ma kai tsaye a cikin nawaqidul wudu an gane nake ko dai a ba mun ce maniyi ba to shike da an kare da wannan aha yi ma mace wanka wannan mas'alan mun tattaunata akan cewa hadisin da yazo akan yin mamaci wanka yana nuni ne akan istihbabul wudu bayan kudul wudu bane yana nuhin mutai na su ana son a shaddada alwala ne wannan abun da na ka muku duka al-Imam Abu Malik a cikin sahih fiqh sunna ya zano su yana duk wanda yake so ya gansu triyan zai iya gansu amma wannan shima'in da ya kawo akwai matsala a ciki domin malumai ba su kawo shi a cikin nawaqidul wudu shi wannan akai tsaye ma za a ce idan aka samu niyi a cikin na dokan wurin shi an gane da ke ko kuma matsalan kamin akai ga jima'i me ake yi sai an yi maziyi ah ka gane ko kenan da maziyi yazo kenan ba a mabutun jima'i ka gane ko da yake dan yaro ne ka ai nisa da shi zai jazakumullahu khairan aha kuma kamin wannan akwai lamsul aura ko to kuma ka gani kamin akai ga shiga a cikin kada ai nisa sosai an gane da ke ko kamin akai ga jima'in abubuwan warware a wallahi da yawa ke biyowa baya ka gane da kyau to shikenan aha mu je gaba zamu tashi babu adabi qada'il haja babu mai bayani akan ladubban biyan bukata an gane da kyau ko idan malamai suka ce qada'ul haja kinayatun 'anit takhalli an gane da kyau ko biyan bukata kinaya ce akan mi akan yin kashi da hutsari dan saboda kashi da hutsari abu ne wanda yustaqzar abu ne wanda a dabi'a ana ganin kaman kazanta ne ko babu dadin hudin shi to shi yasa sai Laraba suka yi alkunya suna cewa qada'ul haja biyan bukata ce idan kai hutsari ko kai kashi ka biya bukatarka kun bukata mai girma ma ko wanda idan ba a biya ta ba akwai matsala an gane da ke ko a cikin labari in dai ba tatsuniya bace an ce muna akwai sarkin da tusa ta kashe shi an gane da ke ko yayi baki yana jin ta kuma bai iya tashi yan matse ta baki suka ki tahiya ana ta alama baki suka tahiya sai da aga sarki ya fadi akan garaga an gane da ke ko to fadi wannan da yake dada sai aka ji wani iska ya biyo bu to dada sai mai gaba dai an gane da ke ko to da iskan sai ya huta to wannan duka ban san tatsuniya bace ko gaskiya dai ne ana dai biyan bukata shi ne ake ce ma qada'ul haja an gane da ke ko wannan yana ɗaya daga cikin babukan da suke da muhimmanci ga addini wanda mutane suna ganin kawai ba komai bane zamu ga muhimmancin su a cikin hadisin da zamu kawo yana daga cikin muhimmancin su sun yi dalilin musuluntan ɗaya daga cikin yahudawa wanda ɗaya daga cikin bayahude yake cewa kukan kurra bauta kukan kun ji dadi domin annabinku allamakum kulla shay'in hatta alkhira annabinku ya koya muku komai hatta ma tsugunni ma'ana hatta ma shiga ban daki da yanda mutum zai tsugunna ya kashi ya koya mu wannan sunna cewa me yake da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakin kamin ya bar mu la khaira illa dallana alaihi wala sharra illa hazzarana minhu babu wani alkhairi face ya nuna mana shi babu wani sharri face ya gargade mu daga gare sa idan an nuna maka yanda zaka yi kashi kenan min babi aula a ce an nuna maka yanda zaka neman kuɗi kasuwanci me yasa na ka kasuwanci bin mutane da yawa sun mamanta da cewa addini ya koyar da yanda ake kasuwanci kenan wannan shine kenan babu adabi qada'il haja babi mai bayani akan ladubban biyan bukata kenan ladubban ban daki عن انس بن مالك ان كربو دغ انس بن مالك رضي الله عنه قال اذا الله تعالى ثبت ا غريشي ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله سيدا ده امينتي الله سو قاره ثبت ا غريشي يا كسانتي اذا دخل الخلاء اذا يشغى ابن داكي wada'a khatamahu yana aji zubin sa akhrajahu al-arba'a mutum hudu suka hutar da shi wa huwa ma'lulun sai dai hadisi ne mai illa shine ma'lul ay lahu illatun a takaice dai wannan hadisin da'ifi ne idan hadisin ana sai yake cewa manzo Allah ya kasance idan zai shiga ban daki yana mi yana aje mi yana aje zoben sa sai dai a wajen bayanin da'ifancin hadisi akwai abubuwa guda biyu da ake lura da su shine zaka samu hadisi ma'ana sanadin hadisin da'ifi ne amma matanin sa yana da asali a addini ma'ana za a ce wannan hadisin da'ifi ne dan me yasa aka ce da'ifi ne dan saboda wanda suka rawaito su suka rawaito hadisin ana zargin su da ƙarya ko da rishin ilimi ko da cin amana ko da abin da ya kama da haka to sai a ce ba za a karbi maganar ku ba ba za a karbi hadisin ku ba amma sai dai abin da kuka faɗi akwai ƙanshin gaskiya a cikin me a cikin addini me ƙanshin gaskiya anan a sira hadisai sun nuna cewa manzo Allah yana da zobe an gane da ke ko kuma a cikin zoben mi ke da kai a ciki shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah an gane da ke ko wannan shine abin da aka rubuta a cikin zoben kinan maganar su ta nan manzo Allah yana da zobe haka yana da zobe yana shiga da shi a baya shiga da shi haka asar suka nuna ba wannan hadisin ba kinan idan manzo Allah ya zo yana aje zoben wasu ma suna nuna cewa yana sanya zoben a ciki ana yana sanya sa a cikin cikin hannunsa sai ya jinke hannu ya ce biya bukatar sa an gane da ke ku sai nuna a sheda wani abu wanda yake dauke da sunan Allah yana a cikin aljihu ko cikin wani kyalle da aka liƙe kenan babu nahi akan shiga da shi a cikin mi a cikin bandaki in ba alqur'ani ba shi wannan ko a cikin mi yake malamai suna ganin dan saboda girmama shi ba a shiga da shi a cikin bandaki a takaice wannan hadisin yana karantar da mu cewa duk wani abu wanda yake mai muhimmanci musamman maganar Allah to ba a so a shiga da ita a cikin mi a cikin ban daki dan saboda girmama mi dan saboda girmama Allah madaukakin sarki wannan shine kenan insha Allah abinda wannan hadisi ke karantar da mu sannan wannan hadisi na muna cewa babu lahi ashe mutun yayi zobe wanda yake dauke da sunan Allah matukar dai zai ne zai kiyaye ko da yake akwai malaman su ganin makruhi ne dan saboda akwai wahala mutun ya kiyaye an gane da ke ko akwai wahala akwai lokacin da abun kama za ta yi akwai lokacin da mantawa za ka yi to dole ne sai ka sa zoben an gane da ke ko to tun ba dole bane kenan kai kada kai wayi mai sunan Allah shi ya alkhairi manzo Allah yana da uzuri dalilin da yasa manzo Allah yayi wannan shine manzo Allah ya kasance yana tura ma mutanen Farisa da Rum sako sai kasance mutanen Farisa da Rum shugabannin su ba sa karanta sako idan ya kasance babu mi babu al-khatmu a ciki ma'ana babu miki suke ta mishi babu kashe a ciki to da aka fada wa manzon Allah haka shine sai manzon Allah ya sa wannan zoben yana kashe da shi ya kasance zoben yana tare da shi ko ina tunda ana yawan rubutu kenan ba sai an ta neman shi ba wani wuri ko da yaushe yana tare da hannun shi da an yi sai ami sai a sa kashe la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan wa anhu radiyallahu anhu qala an karbo daga gare sa har yanzu Anas dan Malik idan Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al-khala'a idan ya shiga aban daki qala yana cewa allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min al-khubuthi ka kare ni daga aljannu maza wal khaba'ith da kuma aljannu mata akhrajahu as-sab'a mutum bakwai suka hutar da shi to mutum bakwai su waye mutum bakwai mu gani a yau ina za mu tuma aha aina abu mujahid ya zo bai zo ba ko aha manhumus sab'a su waye mutum bakwai tirmizi ibnu majah abu daud nasa'i uku aha sai an taimaka kasa ahmad tau ahmad sauran biyu aha na ga wannan na duke kai ko mu samu duke kai Da saura biyu kuma su ne al-ashhar, su ne suka yi shahara. So ku cika mishi Bukhari, Bukhari da Muslim. An gane da ke ko? To wannan su ne kenan as-sab'a. Jazakumullahu khairan. Jayyid. Kenan wannan su suka hutar da shi. Wannan hadisi yana karantar da mu addu'a ta shiga ban daki. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wannan shine kenan. Kenan wannan addu'a idan mutun yayi ta yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu lada kuma tsari ce a gare sa daga aljannu. Dan me yasa aka kawo zancen aljannu wajen ban daki dan saboda yana daga cikin wuraren kwanciyar su ban daki. Wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas yaddar Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yadkhulul khala'a yana shiga a ban daki fa ahmilu sai in doka ana wa gulamun nahwi ni da wani yaro makamanci na ida watan min ma'in wata elsalka ta ruwa wa anaza da kuma sanda fa yastanji bil ma'i sai yayi tsarki da ruwa muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito sa. Idan nan Anas ne, dan me yasa Anas ya bada wannan labarin? Dan saboda shine khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan shine yake cewa ya kasance shi da manzon Allah, ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga ban daki. Anan yana a cikin balaguro ne. An gane da ke ko? Jayyid. Kenan ana ce ma ban daki al-khala, hukun ba dole sai ban daki ba. A duk lokacin da mutum zai jiwa biyan bukatar sa ana ce ma inda ya tafi al-khala, ma'ana wurin labewa. Inda mutum zai labewa shi kadai ba mai ganin sa. Kenan manzon Allah idan zai biyan bukatar sa, kenan tunda tahiyya yake tahiyya mai nisa dan saboda ya nisanta daga mutane, sai Anas da shi da wani yaro su dauki me yake da suna yar buta a yanzu, yar salka da kuma sanda. Ita wannan sandar mafi yawanci manzo Allah yana yawo da ita dan saboda idan aka zo wajen sallah sai ta zamanto musu ne, ta zamanto musu sutura. An gane da ke ko? Akwai wurare da wasu ruwayoyin da suke nuna al-haraba, wata yar wani dan mashi ina yar sanda ce wadda take da dallan kwasa haka. Ina ji ita ce ake ce magora da Hausa ko? Ko ba ita bace gora? Ina ji ita ce gora. Jayyid. A takaice wannan hadisi yana karantar da mu idan mutun ya hutsari zai mi zai wanke, da mi kuma zai wanke, da ruwa zai wanke. Shine gashi nan fa yastanji bil ma, sai ya wanke da ruwa. Wa anil Mughirata bin Shu'bah, daga Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu qala yadar Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zala ila da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace mini khudil idawa, dauki me yake da suna salka tarwa fantalaqa sai ya tahi hatta tawara anni, har sai da yayi mini nisa. Anan da yace dauki ma'ana dauko ka muko mini, da ya dauko ya koma manzo, ya koma manzon Allah yace fantalaqa sai ya tahi, manzo Allah sai ya tahi ni kuma ina nan tsaye, hatta tawara anni har sai da yayi mini nisa. Fa qada hajatahu sai ya biya bukatar sa, muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito sa. Wannan hadisi yana nuna muna yana ɗaya daga cikin mustahabbat, ana abubuwan da ake so a wajen biyan bukata shine mutum yayi nisa daga mi, yayi nisa daga mi, yayi nisa daga mutane. Anan kun ga aiki ne, ba a ce ba manzon Allah ya ce ayi, ina har yanzu zamu ce mustahabbi ne, amma akwai hadisai da suke gaba wanda za su nuna muna dole ne idan mutum zai biyan bukata ya mi, yayi nisa daga mutane. An gane da ke ko? A wajen kuma yin nisa daga mutane abubuwa guda biyu ake so mutum yayi. Na farko shine lokacin da zaka biyan bukata ana so ka suturta al'aurarka, kada wanda ya ga al'aurarka. Na biyu shine idan da dama kada ma a ganka gaba ɗayan ka, jikinka gaba ɗaya kada a ganshi. Na farko malamai suka ce wajibi ne idan zaka biyan bukata kayi kokarin tabbatar da ka kiyaye al'aurarka, kada wanda ya ganta, domin kallon al'aura ta wani haramun ce. An gane da ke ko? Na biyu shine kayi kokari kai kanka kinka a ganka, shi wannan suka ce mustahabbi ne. An gane da kyau? Wannan shine kenan. Na horku kada a gani, na biyu kuma in an gani babu lahi, amma dai kada a gani shehi alkhairi. Wannan shine kenan. Kuma duka wannan musulunci ya karantar da mu wannan ne dan saboda mutunci. Misali idan kana a yanzu saurayi baka san nan gaba me zaka kasance ba. Lokacin da kasance kana gutsari kana biyan bukata a ko ina kowa yana ganinka. Yanzu lokacin da ka zamanto wani abu to makiyanka suna da abun me suna da abin aibanta ka da shi. Me abba mu gani cikin shi ba. An gane da kyau ko musamman mata. Wannan shine kenan shi yasa musulunci ya karantar da mu me kiyayewa. Kiyaye al'aura. Shi yasa wani ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da al'aurata. Sai ya ce kayi kokari ka suturta ta kada kowa ya ganka in ba mai ba in ba iyalinka ba. Manzo Allah ya ce masa haka. Sai ya ce to ya manzo Allah in na kasance ni kadai ne babu kowa tare da ni. Sai ya ce to ai Allah shi yahi cancanta da ashikumiyarsa. Ashe kun gani ko alabe kake ba a so ka zamna me ka zamna zindir in ba da larura ba. Shi yasa me yake da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin shi ta cikin sa gaba daya. In ba wando ba da yake rabin kwabri to jikinsa gaba daya rigar hannunsa har ina take kawowa hannan take kawowa ba al'aura bace nan kin amma dai yana daga cikin minal murua ya kasance nan kin mutum ami nan kin mutum arhi haka hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan shine kenan siffar mutanen kirki suna kokarin suturta al'aurarsu. Hadisi na gaba malik yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace ittaqul la'anain ku ji tsoran la'anain la'anta guda biyu an gane da kyau ko nan ne ba an danganta shi bane ga mutane a kaman ku ji tsoran abubuwan la'anta guda biyu abubuwa guda biyu wanda idan mutum yayi yana suna sa al'ance sa shine al'anaini ku ji tsoran abubuwan la'anta guda biyu alladhi yatakhalla fi tariqin nas nahruku wanda yake kibancewa a cikin hanyar mutane ma'ana wanda yake biyan bukata biyan bukatar sa a cikin hanyar mutane yazo ya hutsari ko kashi a cikin hanyar mutane aw zillihim ko kuma inwarsu wannan shine kenan kenan ku ji tsoran ayyuka guda biyu wanda suke sa al'anci mutane shine na farko wanda zai yi hutsari a cikin hanyar mutane ko kuma a cikin inwarsu inda suke hutawa rawahu muslim muslim ya rawaito sa wa zada abu daud abu daud ya kara an mu'adin daga mu'ad radiyallahu anhu yace wal mawarid da kuma al mawarid al-mawarid shine wuraren da magudanar ruwa an gane ko bakin tabki wa lafzuhu lafazin sa shi kuma ittaqul mala'in as-salasa ina lafazin abu daud ku ji tsoran al-mala'in as-salasa wuraren la'anta guda uku ma'ana wurare na la'anta nan shi da yazo al-mala'in kenan yana bayani ne akan maudi ku ji tsoran wuraren la'anta guda uku al-barazu fil mawarid yin kashi a wajen magudanar ruwa bakin magudanar ruwa wa qari'ati at-tariq da kuma tsakiyar hanya wa zilli da kuma inwa an gane da kyau ko wali ahmad a riwaya ta imamu ahmad an ibn abbas daga ibn abbas aw naq'a ma'in ko kuma wurin magudanar ruwa shi da al-mawarid dukan su guda naq'a ma ma'ana inda ruwa suke gudana shi ba wafihi ma da'fun sai dai a cikin su akwai rauni ma'ana wannan ruwayoyin guda biyu na ƙarshe amma waccan ta farkon ingantatta ce wa akhraja at-tabrani al-imam at-tabrani ya hutar da annahya an qada'il haja hani akan biyan bukata tahta al-ashjaril musmira a ƙarƙashin itace masu ƴaƴa itace masu yin diya wa daffatin nahri da kuma bakin teku aljari wanda yake gudana min hadith ibn umar ya rawaito sa daga hadith ibn umar bi sanadin da'ifin da sanadi wanda yake mai rauni kinan wannan hadisan guda uku wannan ruwayoyin guda uku su bus inganta ba amma na horkon ya inganta wazza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku ji tsoran abubuwa guda biyu wanda suke jawo la'antar mutane nan malamai suke cewa yana dukan la'anta guda biyu, imma ya kasance suke jawo la'antar Allah ko kuma suke jawo la'antar mutane. An gane da kyau ko? Manzo Allah ya ce shine yin hutsari a ko kashi a tsakiyar hanya ko kuma mi ko kuma a cikin inuwar mutane. Dan me yasa aka ce a tsakiyar hanya? Dan nan mutane ke biyawa. Dan me yasa aka ce a inuwar mutane? Dan saboda mutane suna zama a cikin inuwar. A nan da manzo Allah ya ce au zillihim ko inuwarsu, sai malamai suke ce wannan dalili ne akan cewa ashe inuwar da mutane ba sa shanta, ba sa zama a ƙarƙashinta, babu lahi ashe yin kashi ko hitsari a ciki. Inan inuwar da aka hana yin hutsari ko kashi shine wadda mutane suke amfani da ita, amma wadda mutane ba sa amfani da ita babu lahi ka je kai hutsari. Ko kuma kowace inuwa ana amfani da ita? A? Kowace inuwa ana amfani da ita? Akwai inuwar da ba a amfani da ita. Ba zai bani misali. Misali, duk wanda ya saba tahiya ƙauye, zan gani akwai manoma daga cikinku, manoma na kirki. Akwai inuwar da ba a sha musamman kuma a wani lokaci. Ƙarƙashin aguwa. Jazakumullahu khairan. Dan saboda me? Aha, dan saboda wurin mace zai ne. Ƙarƙashin aguwa. An gane miki in ba dole ba kun gaji babu wata inuwa sai ita. To aguwa kowa na gudunta dan saboda mace zainan suka aje kaya. To bayan ta kuma akwai wata inuwa. Ita kuma musamman lokacin girbi. Wannan inuwar akwai wahalar sha. An gane da kyau ko? Aha, bagaruwar daji. An gane da kyau ko? Dan saboda me ita kuma? Ba susa ko? Ba susa nan take dan lahewa. Ita asali ma kamar aihuwar ba susan ne take yi. To wannan lokacin wannan inuwar in kana son zo kai kashinka. To ko mai kashi ma yana nisan ta tabalanta na mai zamnawa ya huta. Ina a takaice inuwar da aka hana yin kashi shine wadda ake ne, wadda ake amfani da ita, wadda ba amfani da ita babu lahi akan yin kashi. Ma'ana wannan hadisi yana karantar da mu ya daga cikin ladabi, ashe ba ko ina bane mutum zai zo ya hutsari ko kashi. Malamai suka ce wannan misalin manzo Allah ya kawo misali ne. Duk wani abu da za a yi amfani da shi, duk wani abu, duk wata inuwa ko kuma wani abu da ake amfani da shi, ko wani wuri da ake amfani da shi, to baya halatta ka zo kai hutsari ko kashi a wannan wurin. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan insha Allah. Sai hadisi na gaba, Malik ya cewa wa an Jabirin qala, an karbo daga Jabir ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce idza taghawwata ar-rajulani, idan mutum biyu za su yi kashi, bal yatawara kullu wahidin minhuma, to kowanne ɗaya daga cikinsu ya yi nisa da ɗai, an sahibihi, ya yi nisa da ɗan uwansa, wala ya tahaddata, kuma kada su yi hira, fa inna Allah yamkutu ala dalika, domin Allah maɗaukakin sarki yana hushi akan wannan. Shine al-maqtu. Al-maqtu shine shiddatul ghadab, tsananin hushi, domin Allah yana tsananin hushi akan haka. Rawahu Ahmad ya rawaito sa, wa sahahu ibnu sikin ya inganta sa, wa ibnu al-qattan wa huwa ma'lulun, sai dai hadisi ne mai illa. A ƙarshe dai wannan hadisi ne da'ifi, amma kuma akwai riwayar da take nuna haka. An gane da kyau ko? A cikin namanta tsakanin Sahih Bukhari ne ko Muslim, akwai riwaya ta zo akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukata, sai wani ya biyo masa sallama sai ya kyale sa, bai amsa ba. Kenan anan sai malamai suka ce ashe shi ma wannan, kamar wannan hadisin zai iya dan karfafar da wannan akan cewa lokacin da mutum yake biyan bukata ana so ya mi, daga cikin ladabi kada ya mi, kada ya yi magana in ba da larura ba. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Kenan a takaice wannan hadisin yana nuna muna baya dacewa, yana daga cikin ladabi na biyan bukata lokacin da mutum yake ya yi mi, ya yi shiru. Kuma ina gani kamar akwai alama ta rashin kunya. Wannan bai shahi wanka ba, domin shi wanka akwai asar da suka nuna, ko da yake su ma wannan manzo Allah ya shi ne min babu darura. Darura ce yana wanka, aka zo tambayarsa sai ya zuro kai ya nuna. Amma idan kashi ne, idan hutsari ne, duka wannan yana nuna, wancan riwaya tana nuna cewa ba a so a yi magana. Idan bai dace ba kana hutsari ko kana kashi, kai tarata. Dan me yasa aka ce kai nisa da mutane? Dan saboda me? Ka suturta kanka. Lokacin da kake magana kamar ka tona ma kanka ne. Ka tona wanka kamar ka ce kai ku zo ku kalle ni ina kashi. To wannan shine kenan. An gane da kyau ko? Bari mu dan yi nishadi. wata ƴar uwar mu ce take ba mu labari madanci madankin kauye ce yanzu dai ta komo birni madankin kauye ce da to sai suka ce ma dalibai sai su suna ma yara fada ƴan kauye kun san akwai karancin ladabi musamman a bangaren abin da ya shahi gaisuwa tunda akwai wanda masu tsoron ma baki suke yi to sai suka ce musu mushannin biyun suka hadu da yaran sai yaran ba sa musu sallama sai ma yaran su ruga su boye an gane da kyau ko sai suka ce in kun ka ga mushi zakwa zako gaida shi sai mushi bonjour mai sai inda martini kuce bonsoir mai sai to kun ga a kauye babu salanga ko to shine wani ɗaya daga cikin mushannin yana can yana kashin shi sai ga yara sun taho yara suna cin kayan mushi suka sai suka kwararo da gudu yana ganin yara kuma ga yaran da sai dan juyi hakan da kasa dai abin ya ba su baya suna zuwa suka duka bajiru mai sai to sai da aka koma cluster da aka yi jawabi to ba ko ina ake cewa bai ce bajiru ba kun ga anan yauwa to yara suna da laihi ana da laihi idan tun sai ka ce musu amma ba ko ina ake ce mai sai banjur ba to wannan shine kenan aha malai ke cewa an abi qatada radiyallahu anhu an karbo daga abi qatada yadda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yamassanna ahadukum zakarahu bi yamini kada dayanku ya taba azzakarinsa ya taba gabansa da damarsa wa huwa yabulu alhali yana hutsari ولا يتمسح من الخلاء بيمينه sannan kuma kada ya wanke abun da yayi a wannan ban dakin biyaminihi da damarsa nan ya tamassah ba wai kada ya tabi ban dakin ba kaman kada ya wanke abun da yayi da damansa wala yatanaffas fil ina'i sannan kuma kada yayi sheda a cikin abun shan ruwa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa واللفظ لمسلم لفظي كما نا امام مسلم دي انن wannan hadisi har yanzu yana karantar da mu ladabi na me yake da suna biyan bukata za Allah yake cewa idan mutun yana hutsari kada ya kama gabansa da damarsa dan me yasa aka kawo hutsari anan domin wajen hutsari ne mutun yake da mai bukatar ya rike gaban amma idan kashi ne kake baka da bukatar wannan to shi yasa sai manzo Allah yace idan mata kama sai ka rike ko da yake dole ne shi ne mishi ya rike dole ne sai ka rike fa domin idan baka rike ba zai iya ne ya bata jikinka idan kada mutun ya rike da damarsa ya rike da hagun sannan kuma kada ya wanke abun da yayi da damacin sannan kuma na uku kada yayi sheda a cikin abun sha kina wannan shine wannan hadisi yana ƙara tabbatar mun da cewa hannu na dama yusta'malu fi kulli ma huwa min al-fadila kene shi ana nake da suna ana amfani da shi ne a cikin abu mai muhimmanci shi kuma hannu hagun dukkanin abin da yake na nake da suna rishin fadila ma'ana rishin falala ko kuma kazamta muttafaqun alayhi qali da muslim suka rawaito sa wallafzu li muslim lafzi na muslim wa an salman radiyallahu anhu an karbo daga salman idan Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace laqad nahana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haqiqa manzon Allah ya hana mu an nastaqbil alqibla akan mu fuskanci alqibla bigha'itin awajan yin kashi aw bawlin ko kuma hutsari wa aw nastanjiya bil yamini ko kuma muyi mubiya bukata ko kuma wanke shi alistinja ko kuma wanke da dama aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin ko kuma muyi tsarki da dutsi kasa ga dutsi guda uku aw nastanjiya bi raji'in ko kuma muyi tsarki da kashin dabbobi aw azmin ko kuma kashi rawahu muslim ya rawaito sa wal sab'a a riwaya ta maluman hadisin nan guda bakwai an abi ayyub al ansari an karbo daga abi ayyub al ansari radiyallahu anhu yace wala tastaqbilu al qibla kada ku fuskanci alqibla wala tastadbiruha kuma kada ku bata baya bigha'itin aw bawlin wajen yin hutsari ko kashi walakin sharriqu aw gharribu, sai dai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma. An gane da kyau ko? Ba kuskure bane ne, kawai wani ya ce malam kai kuskure, sai dai ya kalli gabas ko yamma. Dan me yasa anan manzo Allah ya ce kalli gabas ko yamma? Dan saboda su a Madina al-qibla su ita ce mi, ita ce kudu da arewa. An gane da kyau ko? Mafi yawanci Hausawa, musamman mu anan Niger, an saba da an ce gabas ana nufin me? Wurin da ake kallo ayi me? Ayi sallah. An gane da kyau ko? Kinan kuskure ne, ma'ana kuskure ne na magana. Kinan idan ka zo wajen fassarawa zaka ce al-qibla, kada ka saba da cewa gabas. Domin wanda ya saba zai iya al-qibla ya ce gabas. Idan ka zo wanda su saba da wannan ba sai su ga kai kuskure ko kuma su kasa ganewa. Kinan wannan hadisin ya kumshi hani akan abubuwa guda uku wanda dukkan su sun ta'allaka da mi, da biyan bukata ne. Na farko manzo Allah ya ce kada mutum ya fuskanci al-qibla. Kinan wannan baya halatta, haramun ne anan kai tsaye, umunni ne ko kuma hani ne. Malaman usul kuma suka yi cewa an-nahyu yaqtadi at-tahrim, hani yana hukumta haramci, amma fa suka ce illa bi qarinatin tusrifuhu min at-tahrim ila al-ikrah, ko kuma ila al-mikin suna hakan ne ila al-ikrah. Ma'ana suke cewa idan manzon Allah ya hana abu, yana nuna cewa haramun ne a yi, sai da dalili da ya nuna cewa wannan hani ba na haramci ba ne, na menene, na ikrahi ne, ba na makruhi ne, ba a so ka yi ne, amma idan ka yi ba za a baka zunubi ba, sai dai kada ka yi shi ne alkhairi. An gane da kyau ko? Kai tsaye kenan fuskantar al-qibla a wajen biyan bukata kai tsaye haramun ne, baya halatta. Idan mutum ya yi haka zai kwashi zunubi. Na biyu shine idan mutum zai yi me yake da suna tsarki da dutsi, kenan yayi daga kashi da dutsi guda nawa, guda uku zuwa sama, kenan me yake da suna adadi na mara, kada yayi ga kasa ga dutsi guda uku. Sannan sai ya ce manzo Allah kuma ya hana yin me yake da suna tsarki da kashi da kuma mi da kuma me yake da suna kashin dabbobi. Malamin shi ke cewa abin da ya sa manzo Allah ya hana yin kashi da kashin, ya hana yin tsarki da kashi da kashin dabbobi, dan saboda shi kashi abinci ne na mi, na aljannu, shi kuma kashin dabbobi abinci ne na mi, na dabbobinsu. An gane da kyau ko? Shi ya sa manzo Allah ya hana yin wannan. Kar a zo kana kokowar ka jawo kashi kai tsarki da shi, shi kuma aljani na kokowar ya jawo yayi abincin rana da shi. Idan kaga akwai matsala, yana so ya dauko, kai ma kana so ka dauko, ko kuma zai sa baki ka jaye ke tana aiwa kwance ne yake, kinan kwance ne yake, kashin ma kinan kasa yake. An gane da kyau ko? Ya ta yasa baki ka dauko ka kai ga gaban ka, ka san ko akwai matsala ko? In bai sabce ma gaban ba to zai hauka taka, kamar yanda wata fitina da take ta kai kawo a Nigeria ko? Allah ya raba mu da wannan fitinar. To wannan dai shine dai a takaice. Lokaci yayi, an canza lokacin kenan. Har rage nawa yanzu ake? A hamma saura goma. Kam, ai ban ma san da wannan tsarin ba. To, tunda ban sani ba, yau za mu tsaya da Venter Phil. Mu je gaba. Mala yake cewa hadisi na gaba, wa an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce, inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce, man atal gha'ita, duk wanda ya zo a wajen yin kashi, falyastatir, to ya suturta kanshi. An gane da kyau ko? Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud da rawaito sa. Wannan dai har yanzu karin gwiwa ne akan mi, akan wancan hadisin da ya gabata, na mutum ya suturta kanshi lokacin da yake mi yake biyan bukatarsa. Wa anha, har yanzu daga gare ta, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa, kana idza kharaja min al-gha'iti, ya kasance idan ya huto daga wajen kashi, qala, yana cewa, ghufranak, ai atlubu ghufranaka ya Allah, ma'ana ina neman gafararka ya Allah, shine ghufranaka, ina neman gafararka ya Allah, akhrajahu al-khamsa marawaita hadisi guda biyar suka hutar da shi wa sahahahu abu hatim abu hatim ya inganta sa wal hakim da kuma hakim kina wannan hadisin yana karantar da mu ladabi na hutuwa ban daki ko kuma abin da ya kamata mutum ya ce idan ya huto daga ban daki ghufranak ya Allah ina neman gafararka malumai sun tattauna me yasa aka ce idan mutum ya huto ban daki ya ce ghufranak Allah ina neman gafararka tare da cewa ba wani zunubi bane ya tahiyya a cikin ban daki an gane da kyau ko malumai suka ce daga cikin hikimar shine a lokacin da mutum ya shiga ban daki kamar da al-imam mai yake da suna al-imam al-bassam ya kawo a cikin mai yake da suna tawdihul ahkam yake cewa hikimar da ta sa ake cewa ghufranaka ya Allah gafarta mini bayan ka hito daga ban daki shine da kai ban dakin nan in hutsari ne kai ko kashi ka tsarkake kanka daga menene daga dauda ta me tami ta ciki dauda ta jiki an gane da kyau ko to lokacin da ka tsarkaka daga dauda ta jiki ko ta ciki to yanzu kana da buƙatar ka tsarkaka daga dauda ta ruhi ta zuciya me dauda ta ruhi ta zuciya shine me zunubi an gane da kyau ko to shine yanzu dan a daidai wa daida da dauda ta ciki da dauda ta zuciya an kawar da su shine sai aka ce kace me ghufranak wannan tsarki ne wannan harkon tsarki ne na me na ciki shi kuma gudan tsarki ne na me na zuciya an gane ko wannan shine hikimar wasu malamai kuma suke cewa daga cikin hikimar ta sa ake cewa ghufranak gafarta mini ya Allah bayan hutuwa daga ban daki shine dan saboda lokacin da mutum ya shiga a ban daki an gane da kyau ko yana yin zikiri a cikin ban daki baya yin zikiri to kai kuma an saba maka manzo Allah ya karantar da kai la yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah kada halshen kai ya gushe yana me yana ambaton Allah a kowane hali to ka samu kanka a cikin halin da baka iya ambaton Allah shine cikin ban daki idan lokacin da ka huto sai ka ce ya Allah gafarta mini ban samu na ambace ka ba a cikin mi a cikin ban daki wannan duka ijtihadat ne da malamai suka yi na abin da yasa ake cewa ghufranaka akwai addu'o'in da suka zo akan bayan ghufranaka duk addu'o'in da suka zo akan wannan musu inganta ba in addu'ar da ta inganta ta bayan hitowa daga ban daki ghufranaka ita kadai wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga ibn mas'ud yaddan Allah ta kara tabbata a gare shi yace atan nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-gha'ita manzo Allah ya zo a wajen ban a wajen kashi fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin sai ya umurce ni in zo masa da duwatsu guda uku fa wajadtu hajaraini sai na samu dutse guda biyu wa lam ajid thalithan sai ban samu na uku ba fa ataituhu bi rawsatin sai na zo masa da kashi na dabbobi fa akhadhahuma sai ya dauke su wa alqar rawsa sai ya jihwa da kashin na dabbobi wa qala sai ce hadha rijsun wannan rijis ne ar-rijs huwa an-najis ma'ana hadha najisun wannan najasa ne akhrajahu al-bukhari bukhari da muslim suka rawaito da shi suka rawaito sa wa zada ahmad ahmad ya kara wa dar-qutni itini bi ghayriha ka zo mini da wata wadda ba ita ba ana ka zo mini da wanda ba kashin dabbobi ba wannan hadisi yana karantar da mu abuwa kamar haka na farko ashe tsarki da dutsi ba a wajen hutsari kawai ake yin sa ba har wajen me a wajen kashi idan kai kashi babu ruwa kana iya kai me ka sa dutsi guda uku ka me ka goge wannan shine kenan abu na biyu sannan kuma yana karantar da mu akan cewa a yake da suna ba a tsarki da me da kashin dabbobi to anan da manzo Allah ya ce wannan najasa ne idan aka rike wannan hadisin kai tsaye a haka sai a ce duk kashin dabbobi menene najasa ne alhali kun mun gani na daga cikin qawaidul fiqh suke cewa ma ukila lahmuhu fa bawluhu wa rawthuhu tahirun dukkanin abinda ake cin naman sa to kashin sa da hutsarin sa menene tsarkakakke ne ba najasa bane to an kawo manzo Allah kashin dabbobi sai ya ce me najasa ne a nan kenan sai mu shiga wani babi kenan ya nan ya kawo masa kashin dabbobi na dabbar da ba a mi ba a ci shi yasa a wata riwayar ingantatta ya zo akan cewa rawsatu himarin ja kashi ne na mi na shaki to shi yasa sai manzo Allah yake masa wannan kazanta ne tunda zaki ba a cin sa shi kuma duk abin da ba a cin sa to hutsarin sa da kashin sa menene najasa ne wannan shine kina a takaice abinda wannan hadisan guda biyu suke karantar da mu sannan kuma har yanzu nan muna idan babu ruwa badali shine mi badali na ruwa shine mi shine dutse babu ruwa mutum zai amfani da dutse anan zamu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka